Lord, come to the whole planet. Your voice of America, direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Maryam Dauda, sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Laraba 26 ga watan Yuli shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai.
Amurka za ta tura wa Ukraine ƙarin agajin soja na dala miliyan 400 ciki har da makaman kariya ta sama, ƙananan jiragen sama marasa matuki da kuma motoci masu sirfi. Wani tsohon sojan Amurka da Rasha ta sako a bara a ƙarƙashin wani shirin musayar fursunoni ya ji rauni a lokacin da yake taya Ukraine yaki da Moscow. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun aiwatar da dokar rufe wuraren gyaran gashi da jiki na mata a faɗin ƙasar a jiya Talata bayan cikar wa'adin wata ɗaya da aka ba masu masana'antar.
To bayan labaran duniya za ku ji cewa domin tunkarar matsalolin da tashin farashin man fetur ya haifar, Babban bankin Najeriya ya bada sanarwar ƙarin kuɗin ruwa.
Fatan da muke yi shine zai hana hawan farashi da ke faruwa. So banki yana iyaka abin da yake yi domin hawan farashi sauka.
A jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya kuma rundunar ƴan sanda ta gabatar da mutane 78 da aka kama bisa tuhumar aikata laifuka daban-daban ciki har da kisan wani ɗan sanda.
An yi fara ne an kashe ma'aikaci, aka ce mu ne muka kashe ma'aikaci.
Ni kawai a loti ne ƴan sanda suka kama ni.
Mun ɗauki kayan mutane, mun je siya ne, muka ɗauki taliya da mai, yunwa ne ya sa muka ɗauka.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za a ji shirinmu na baki mai yanka wuya. To amma kafin nan sai a gyara zama domin yin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Amurka za ta tura wa Ukraine ƙarin agajin soja na dala miliyan 400 ciki har da makaman kariya ta sama, ƙananan jiragen sama marasa matuki da kuma motoci masu sulke, a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Talata. Za a samar da makaman ne a ƙarƙashin tsarin Presidential Drawdown Authority da ke samar da makamai ga ƙasashen waje cikin sauri, wanda ke ƙarƙashin ma'aikatar tsaron Amurka. Wata sa'i ma kayayyakin na isa cikin 'yan kwanaki bayan an amince da su. Kayayyakin za su fito ne daga rumbun da ake jirgin tarin makaman Amurka da ba a amfani da su. Sanarwar ba da agajin na zuwa ne a daidai lokacin da sojojin Ukraine ke ci gaba da kai hare-hare a hankali akan dakaran Rasha da ke mamayar ƙasar. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce za a ba da tallafin ne da nufin ƙarfafa gwiwar sojojin Ukraine a fagen daga da kuma taimaka musu kwato yankunan ƙasar. Wani tsohon sojan Amurka da Rasha ta sako a bara a ƙarƙashin wani shirin musayar fursunoni ya ji rauni a lokacin da yake taya Ukraine yaki da Moscow. Trevor Reed, wanda Rasha ta tsare sama da shekaru biyu, ya samu 'yanci a watan Afrilun shekarar 2022, ya samu raunuka bayan da ya taka wata nakiya da aka binne kimanin makonni biyu da suka wuce, amma yana samun sauki a wani asibitin Jamus, a cewar kafofin yaɗa labaran Amurka. Amurka ta sha gargaɗin Amurkawa a kan su kauce ziyartar Ukraine a lokacin yaƙin, balle ma su ce za su shiga cikin sojojin Ukraine a yaƙin da suke yi da Rasha. Duk da haka, Reed na daga cikin dubban mayakan Amurka da ake kyautata zato sun shiga rundunar sojan Kyiv. Amma mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Vedant Patel, a lokacin da yake bayyana raunin da Reed ya samu a fagen daga, ya ce Reed ba a madadin gwamnatin Amurka ya je wani aiki ba. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun aiwatar da dokar rufe wurin gyaran gashi da jiki na mata a faɗin ƙasar a jiya Talata bayan cikar wa'adin wata ɗaya da aka ba masu masana'antar, lamarin da ya sa dubban mata rasa aiki a ƙasar da ke fama da talauci. Tun bayan komawa kan karagar mulki kusan shekaru biyu da suka wuce, hukumomin Taliban masu ra'ayin riƙau suka sanya tsauraran matakai akan 'yancin mata tare da hana su damar samun ilimi, fita bainar jama'a da kuma yin ayyuka da yawa. masana'antun gyaran jiki su ne ayyuka kalilan da suka rage da mata ke yi a Afghanistan kuma wurin zuwa don yin mu'amala da juna rahotanni sun ce galiban masu aiki a masana'antun su ne karfin gidajen su dokar ta sa an rufe masana'antun mata kusan 12,000 ciki har da guda 3,000 a babban birnin Kabul da kuma ba wato da suka ba mata kusan 60,000 aiki a cewar wata kungiyar masu masana'antun a Afghanistan to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC
An jima kadan Maryam za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan babban bankin Najeriya na CBN ya bada sanarwar kara kudin ruwa daga kashi 18.5 zuwa 18.75 cikin 100 wato maki 25 na kashi 1/100 kenan matakin a cewar babban bankin na da manufar magance matsalar hauhawar farashin kayayyaki sakamakon tashin farashin man petrol da ya biyo bayan cire tallafin man da gwamnatin tarayya ta yi daga Abuja wakiliyarmu Halima Abdulrauf ta aika mana da wannan rahoto
Mukaddashin gwamnan babban bankin Najeriya wato CBN Olusegun Olubi ne ya bayyana hakan ranar Talata bayan taron kwamitin kula da manufofin kuɗi na bankin wato MPC da ya gudana a birnin tarayya Abuja yana mai cewa
Kwamitin ya mai da hankali ne kan yanayin hauhawar farashin kayayyaki da kuma illar da zai iya ci gaba da jawo a fannin tsadar kayayyaki masarufi da gaggawa a samun kuɗaɗen shiga na cikin gida a takaice Olusegun ya ce kwamitin manufofin kuɗi ya yanke shawarar kara kudin ruwa da maki 25 tare da amincewar mambobin sa mafi rinjaye don samun ci gaban darajar manufofin kudin Najeriya wanda a takaice kudin ruwan ya tashi daga kaso 18.5 zuwa kaso 18.75 cikin 100 ɗaya daga cikin mambobin kwamitin manufofin kudi na bankin CBN Farfesa Aliyu Rafin Dadi Sanusi ya yi karin bayani akan ababen da kwamitin MPC ya cimma a yayin taron su na wannan karo
kamar yanda muka saba shine bayan wata bibbi mukan taru mu duba yanda abubuwa na tattalin arziki na duniya da na cikin kasar nan suka wakana cikin wata biyu da suka wuce da kuma nan gaba abin da za su faru sai mu duba mu ga me ya kamata a yi misali akan hauhawan farashi shine abin da muke duba na harko sai kuma farashin da ke faruwa a cikin kasuwar shinku sai kuma batun hada-hadar yau da kullun ta output wannan meeting din da muka yi mun duba mun ga cewa akwai abubuwan da sabo gwamnati ta yi kamar cire da sai man fito da kuma hada kasuwar shinku ta gwamnati da wadda ba ta gwamnati ba duk za su iya shafar hauhawar farashi to sai muka duba a hannu na farko zaki ga zai daga farashin kayan masarufi idan kuma wannan abun ya faru shi ma zai iya shafar tattalin arziki na kasar baki daya to sai muka ga menene ya kamata mu yi abin da muka lura cewa to in muka kyale hauhawar farashin nan ta ci gaba zamu kasa cimma bukatunmu a banki kana abun tattalin arziki ma zai kuce to shine muka ce to sai a kara farashin kudin ruwa mun kara shi a maki 25 cikin 1 fatan da muke yi shine zai hana hauhawar farashi da ke faruwa so gwamnati yana iyaka abin da yake yi domin hauhawar farashi ya sauka
a wani bangare kuma babban jami'i a bankin CBN yayi bayani akan yadda suke sanya ido akan masu sana'ar POS da kuma batun wa'adin dina amfani da tsoffin takardun kudi a kasar
sunana Haruna Mustafa jami'i ne kula da harkan kuna babban bankin Najeriya yanda shi mukaddashin gwamna yayi bayani muna da tsare-tsare da yawa a kullun mukan sa ido yanda su M agent din da suke tafiyar da harkan su akwai ainihin wato mutanen da suke sa ido ga su wayannan agent su agent din ba da su muke hurda ba ainihin waɗanda suka nada su ana kira su super agent idan muka ga cewa sun kauce kaida akwai horo da muke musu kuma akwai jami'o'in mu da suke sa ido kullun a yanda suke tafiyar da harkan su yadda shi makaddashin gwamna ya bayani duk wanda ke da wani korafi a zo babban banki muna da sashi da ake kira consumer protection masu sa ido a irin nan korafe-korafen da mutane suke da shi su kawo wayannan korafen in Allah ya sa yadda za a duba kuma za a dau mataki akan su su sababbin kudaden da suna shigowa a hankali muna janye su tsofaffi kuma in Allah da kafin a kai wannan wa'adin za a ga cewa sababbin kudaden ne ke zirga-zirga amma wannan karan ba za mu zo a yi ta hayaniya a kai ba hankali hankali a hankali za a janye tsofaffin sannan sababbin za su shigo in Allah ya yarda.
Matakin da taron kwamitin NPC ya cimma a wannan karo da shine na farko tun bayan kafa sabon gwamnati da shugaba Bola Tinubu ke jagoranta. Kazalika matakin kwamitin na wannan karo shine na farko a cikin kimanin shekaru 10 ba tare da gwamnatin bankin CBN Godwin Emefiele wanda shugaba Tinubu ya dakatar a ranar 9 ga watan Yuni shekaran nan da muke ciki. Ima Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
A gaida Halima Abdulrauf ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram har ma da YouTube. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Yankunan da ke gabar tekun Mediterranean da yawa sun samu kansu cikin yanayin tsananin zafi a jiya Talata, kuma jami'an kwana-kwana sun yi ta kokarin kashe gobara a wasu yankunan. A kasar Algeria akalla mutane 34 suka mutu. A Croatia kuma gobara ta tashi a tsakanin kilomita 12 da birnin Dubrovnik a daren jiya Talata. Yanayin ya shafi kasar Girka sosai inda hukumomi suka kwashe sama da mutane 20,000 daga gidaje da wuraren shakatawa a kudu da tsibirin Rhodes da ake zuwa yawon bude ido a cikin ƴan kwanakin nan. Kusan ƴan yawon bude ido 3,000 ne suka koma gida ta jirgin sama zuwa jiya Talata a cewar alƙaliman ma'aikatar sufuri ta kasar. Haka kuma masu jagorantar yawon bude ido sun soke tafiye-tafiyen da suka shirya yi. Daga kausan lafazi shugaban majalisar wakilan kasar Somalia yayi Allah ware da harin bom din da aka kai a wani sansanin soja a ranar Litinin wanda yayi sanadin mutuwar sojoji 25 tare da jakkata wasu fiye da 70. Sheikh Adan Muhammad Nur wanda aka fi sani da Adan Madube ya ce yana kyautata zato masu yi wa kasa zagon kasa ne suka taimaka wajen kai harin bom din. Na san a cikin jama'a akwai masu kwazo, masu mutunci, amma da sa hannun maciya amana a haran. Na sha zargin hakan, san ba za a lamunci hakan ba a cewar Muhammad a cikin wani sakon bidiyo da kafafen yaɗa labaran kasar suka wallafa. Kungiyar mayakan Al-Shabab ta dai dauki alhakin kai haran a wata sanarwa da ta fadda ta kafar Telegram. Ta ce ɗaya daga cikin ƴan kunar bakin waken ta ne ya kai haran.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Borno da ke arewa maso gabas ta gabatar da wasu mutane 78 da aka kama bisa tuhumar aikata laifuka daban-daban ciki har da kisan wani dan sanda. Wakilin mu Haruna Dauda biyu na dauke da karin bayani.
Waɗannan mutane guda 78 da gurfanin da su a gaban manema labarai da yi ana zargin su ne da aikata laifuka daban-daban ciki har da wannan kisan kai da satan kayayyakin jama'a da hada-hadan tabin wiwi da fasa gidajen mutane da kuma kwatin wayoyin hannu. Sai dai daga cikin waɗannan mutanen da ake zargin wasu sun amsa laifukan da ake zargin su da shi, wasu kuma sun musanta wannan zargi. Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno ya ce an kame waɗannan mutane ne da ake zargin cikin wata guda, wato wannan wata da muke ciki. Yan sanda na shirin gurfanin da su a gaban kuliya. Kwamishinan yan sanda Muhammad Lawal Yusuf ya ci gaba da bayani yana mai cewa
saboda laifukan nan da ke faruwa cikin al'umma yake faruwa, yaran nan suna da iyaye, suna da ƴan uwa masu aikata laifin nan. To akan wannan jadawali ne sai muka yi hubbasa wajen tabbatar da cewa mun kyautata tsaro a cikin birnin Maiduguri da kuma wannan jiha mai dimbin tarihi. Sakamakon haka sai muka kai samale a unguwanni da matasa da suka shiga cikin harkokin shaye-shaye da soke-soke da wuka da kwacewa mutane wayoyin su na salula. To a ciki sai muka samu nasarar shafke wajen yara wajen 78. Mun kama kayan maye a wajen su irin su shalisho, su ganyen wiwi har da makamai suke aiki da shi. Sai kuma wani abin alhini da ya same mu, ɗaya daga cikin mu danmu ma'aikacin mu ya rasa ranshi a hannun waɗannan bata gari yana tare da crack unit constable Baba Gana Mala. Toron da ya zo gida wannan anguwa na Artillery a nan Maiduguri, su waɗannan bata gari sun zungu wajen suna ganin shi sun afka ne. Ɗaya daga cikin su ya sa wuka ya cike shi a baya. To cikin mutane na gari da muke da a lokacin da abin ke faruwa wani ya ɗauki bidiyo na abu. To Allah ya taimake mu ya bamu bidiyo din a ciki muka kama waɗannan mutane waɗanda muke zargin da haɗin bakin su da sa hannun su aka yi wannan.
ko me mutanen da ake zargan ke cewa ne game da wannan zargi da ake musu
ni ina yaren buri ne ina ba hankwata su buri
kaman me kuke me yake zargan ku da shi
an yi fara ne an kashe ma'aikaci aka ce mu ne muka kashe ma'aikaci
to ba ka cikin wanda ka kashe ne
a ba na cikin wanda ka kashe police
to wannan hanyar da kuke tare da ba
wannan hariya ita soyayyanta a buge wani ne ya buge police ne police ya fadi a kasa ko wutan soyayyanta yana duke shi
kin wanda ake zarga da kashe mu a a ni kawai ina bakin shago na ne aka baka ce mun kulle go shigan wata mutum kana wani angwane ina bayan kwatas
me kai ya ka
eh kawai ina wanki a cikin loji
police wani loji
ne loji na atlers na mike ina wanki ne kawai police staff suka zo suka same mu masu aiki ne a wajen kawai suka doki manager da farko suka ce gaba ɗayan su mu kwashe su mu tafi da su suka kwashe mu suka samu mota
shekaran ki nawa
shata
to me kika ya ka kenan
ni kawai a loji ne yan sanda suka kama ni
a loji aka kama ki
wannan ne aka kama ni a lotin atlad
me yake ga lotin kina zuwa wurin ne kai
a ba ma akwai tsore na
kina zuwa wurin to ana zagon ku da kashi wani dan sanda
ni ban san abubuwan sun toka
to aka ya kama ki
ni a lotin ne
a wannan gwa
atlad
har bayan kwatar sai inda aka kashe wannan dan sanda kenan
inda aka kashe dan sanda daban inda an kama ni daban
me kika ya kawo kina
mun dauki kayan mutane
aina
abolori
kun je sayan abin ko doka ku baya
kun je sayan eh muka dauki taliya da mai
to me za ku yi wannan kayan
kin wane ya sa muka dauka
wasu mutane da rindin yan sandan jihar Borno ta kame kenan kuma da ake zarga da aikata lihubuka daban-daban ke mai da martani kan zargin da ake masu Haruna Daude Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaida Haruna Doda Biyu kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba baki mai yanka wuya karshe dai shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu zai gabatar da sunayen ministocinsa a gaban majalisar dokoki ta tarayya yayin da ƴan kasar suka jima suna dakon jin ministocin jama'a assalamu alaikum rahotanni da raɗe-raɗi sun daɗe suna zagayawa a kafafen sada zumunta har ma da bakuna da zukatan 'yan Najeriya dangane da sunayen waɗanda za a naɗa ministoci da za su yi aiki a sabuwar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu wannan yanayi ya bayyana ƙarara yadda 'yan ƙasar suka zaƙu su ga waɗanda za a naɗa ministocin a yayin da wasu masharhanta ke ganin ma shugaban ƙasar ya yi jinkiri sosai wajen bayyana muƙarraban gwamnatin tashi duk da yake yana da sauran kwanaki kalilan a wa'adin da kundin tsarin mulki ya bashi na naɗa ministocin kundin na tsarin mulki dai a sabuwar dokar da gwamnatin da ta gabata ta yi wa gyara ta bai wa shugaban ƙasa da gwamnonin jihohi wa'adin kwanaki 60 daga ranar da aka rantsar da su domin gabatar da sunayen ministoci a matakin tarayya da kwamishinoni a matakin jiha ga majalisun dokoki domin tantancewa da su babban lauya kuma masani kundin tsarin mulki Suleiman Usman Tsaki ya yi bayani kan tsarin na naɗin jagororin na gwamnati
an kayyade wa'adi na kwana 60 wanda dole ne shugaban ƙasa da kuma gwamnati su tura sunayen ministoci da kwamishinoni ga majalisar tarayya ta ƙasa da kuma majalisun jihohi domin a tantance su idan majalisa ta amince da su sannan shugaban ƙasa ta jefa ministoci sai ya naɗa su sannan shi kuma gwamna ya naɗa kwamishinoni ne a rantsar da su ci gaba da aiki waɗannan waɗanda aka gabatar za su bayyana gaban majalisa su gabatar da bayanan tarihin rayuwarsu da kuma abubuwan da suka yi na aiki da kuma ilimi ko sana'a da kuma domin gabatar da takardu domin mai sa ta duba ta ga cancanta ta waɗannan mutanen kafin ma a kai majalisa akan tura sunayen wajen hukumar tsaro hukuma bincike hukuma ɗan sanda na ciki wato DSS da sauran jami'an tsaro waɗanda suka dace domin binciken waɗannan sunayen su ga cancanta sukatan a naɗa su saboda shugabanci ne na jama'a a mataki mai girma a tarayya ko a jiha ya kamata a ce wanda za a dinga ma wannan matsayi da kuma amana ta mutane ya kasance ya tsere matsara yana da cikakken kwarewa da kuma bai da wata illa wadda za ta iya kawo cikas ga ta yadda gwamnati.
To idan watakila aka sami rashin jituwa shugaban kasa ya aika da sunaye kila daga cikin su ƴan majalisa suka ki amincewa da wasu ko kuma wani shin shugaban kasa na da ƙarfin ikon da zai ci gaba da dace ko kuwa wajibi ne sai dai ya sake gabatar da wani
bai da wani zabi saboda harka tafiyar da mulki na kasa ba abu ne na son rai ba abu ne na bin doka da ka'ida kuma tarayyar da muke da ita ta Najeriya an rarraba iko na gwamnati bangarorin gwamnati daban-daban akwai ikon shugaban kasa akwai ikon majalisa akwai kuma na bangaren shari'a kowane bangare dole ne ya tsaya daidai inda aka tsaya da shi saboda a samu jituwa da kuma tafiyar da kasa ba tare da cece-kuce ba
saboda a can baya ban sani ba menene ya bambanta wannan al'amarin da kai magana yanzu da kuma irin tarihin da aka samu a can baya na wani da shugaban kasa ko kuma shugaban kasar da ya gabatar a matsayin shugaban wata hukuma ta yaki da canji da rashawa inda ƴan majalisar suka fito suka yi fatali da shi suka nuna ba su amince da shi ba amma bai hana shugaban kasa ko kuma bai hana shi ci gaba da shugabancin wannan hukuma da shugaban kasar ya ce yana so ya shugabanta ba
to wannan yana da dan bambanci ita wannan hukuma dai ta ESPP ba tsarin mulki ya kafa ta ba har yanzu doka ce ta kafa ta sannan dokar ta ba da dama da kuma sauran dokoki na kasa duk inda shugaban kasa ke iya nada mutum to yakan nada wani wanda zai yi aktin a wannan wuri idan ofis ne misali amma irin majalisar zartaswa ta tarayya ko kuma a jiha majalisa ce wadda ta kumshi jama'a da yawa wadda kafin ma a kafa ta sai an gabatar da sunayen waɗanda aka zaɓa ɗin an amince da su sannan ne kadai ma shugaban kasa zai rubuta musu takarda ta naɗi in an rubuta takarda ta naɗi sannan a rantsar da su sannan su yi bayanin kaddarorinsu sannan su fara aiki wannan shine mataki kuma sai sun haɗu a matsayin majalisa suke aiki ba guda-guda suke yin aiki ba
to shin waɗanne irin mutane ne ƴan Najeriya ke fatan ganin sun sami shiga a wannan jerin sunayen Nasura Ashir Sharif shine shugaban gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya
to gaskiya kasar ta sha wahala kuma wato cibiyoyin gudanarwa da gwamnatoci sun rushe da gaske saboda haka fi sabilillahi a yanzu ana buƙatar a samu mutane wato zakagurai masu kuma nagarta idan baka samu mutane masu nagarta da za su rike mukamai a gwamnati ba to za a samu matsala domin za a ci gaba da idan yanzu saboda haka ya kamata shi shugaba Bola Bacci Dubu ya tsaya ya zaɓi mutane wanda zai tabbatarwa da ƙasa cewar cancanta da gogewa da kyawawan ɗabi'u ya sa ya zaɓo su mun san zai gaba da matsaloli na 'yan siyasa da suke kallon sun ba da gudunmawa wajen kafa gwamnati da sauransu to amma akwai guraren da ya kamata a duba a cire son zuciya a dauko mutane bisa cancanta da gogewa da kuma kyakkyawan tarihi da suka bari akan a rayuwarsu ta aiki a ba su irin wannan mutane domin a samu musamman abubuwa guda uku. Da farko harkar tsaro da ƙasa, ya kamata a tabbatar da an sa mutanen da za su yi. Da biyun su harkar tattalin arziki ƙasar da ya lalace. Da harkokin shigar da tara kudaden shiga na ƙasa an riga an lalata wadannan guraren, ya kamata a samu mutane da gartattu wanda mutane sun yarda da su a nan. Sannan harkar ilimi, ya kamata ya sake duba maganar ilimi. Wannan bil da aka zo aka bashi ya sa hannu a gudugudu, ya kamata ya sake tsayawa ya nazarinsa. Maganar cewar gwamnati cin hannu kai tsaye gaba ɗaya ga harkar ilimi a ƙasa, gaskiya akwai sake a wannan al'amari. Ni da gani ya kamata ya sake duba wannan al'amari kuma ya nemi mutane gogaggu da za su yi wannan aiki.
Akwai waɗanda ke magana kaman samun raba daidai dangane da abubuwan da aka daɗe ana cece kuce da su, wato yankuna na Najeriya, yanki na Najeriya. Shin kana ganin wannan gwamnati tana da yanzu wannan dama da za ta yi wannan, koko kana ganin a bisa ga maganar ka cancantar nan da ya kamata kura ku daga ɓangare guda suka fito?
To shi minista kundin tsarin mulkin ƙasa ya faɗi yadda za a yi, kowace jiha za a bata, saboda haka wannan yana da. Amma ko da shi din ya kamata a zaɓi mutane, ba wai kurin ko a sa gwamna ya ƙure ɗan uwansa ko ƙaunin matarsa ko wani abu makamancin haka ba, ɗauko mutumin da mutane za su iya samun yaƙini cewa sun san ya san me yake kuma zai iya canja abubuwa. Sannan raguwar muƙamai na ƙasa ni kullum matsayina shi ne a kula a dinga duba cancanta da gogewa da kuma rekod na mutum.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Dadi Balawe da ya haɗa mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC. To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To a takaice, Amurka za ta tura wa Ukraine ƙarin agajin soja na dala miliyan 400 ciki har da makaman kariya ta sama, ƙananan jiragen sama marasa matuƙi da kuma motoci masu sulke, a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Talata. Za a samar da makaman ne a ƙarƙashin tsarin Presidential Drawdown Authority da ke samar da makamai ga ƙasashen waje cikin sauri, wanda ke ƙarƙashin ma'aikatar tsaron Amurka. Wata sa'i ma kayayyakin na isa cikin 'yan kwanaki bayan an amince da su. Kayayyakin za su fito ne daga rumbun da ake jirgin tarin makaman Amurka da ba a amfani da su. Wani tsohon sojan Amurka da Rasha ta sako a bara a ƙarƙashin wani shirin musayar fursunoni ya ji rauni a lokacin da yake taya Ukraine faɗa da Moscow. Trevor Reed, wanda Rasha ta tsare sama da shekaru biyu kafin ya samu 'yanci a watan Afrilun shekarar 2022, ya samu raunuka bayan da ya taka wata nakiya da aka binne kimanin makonni biyu da suka wuce, amma yana samun sauki a wani asibitin Jamus, a cewar kafofin yaɗa labaran Amurka. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun aiwatar da dokar rufe wurin gyaran gashi da jiki na mata a faɗin ƙasar a jiya Talata, bayan cikar wa'adin wata ɗaya da aka ba masu masana'antun, lamarin da ya sa dubban mata rasa aiki a ƙasar da ke fama da talauci. Tun bayan komawa kan karagar mulki kusan shekaru biyu da suka gabata, hukumomin Taliban masu ra'ayin riƙau suka sanya tsauraran matakai akan 'yancin mata, tare da hana su damar samun ilimi, fita bainar jama'a da kuma yin ayyuka da yawa. Masana'antun gyaran jiki su ne ayyuka ƙalilan da suka rage da mata ke yi a Afghanistan, kuma wurin zuwa don yin mu'amala da juna.
Tuma saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Sai kuma can idan Allah ya kai mu da ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar, wato ƙarfe 7 kenan agogon GMT da Ghana, za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Dadi Balawe da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Murtala Faruk Sanyinna ke muku fatan alkhairi. Ma'assalamu.